Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Watakila akai wani hari kan tashar jirgin saman Kabul a cikin awanni 24 zuwa 36 masu zuwa, inji shugaba Joe Biden a cikin wata sanarwa jiya Asabar, yayin da Amurka da kawayenta suka kaurace wa kwashi 'yan kasashen su da 'yan Afghanistan da ke son tserewa daga Taliban. Biden ya ce ya umarci kwamandojin Amurka da su kare sojojin Amurka da ke filin jirgin saman Hamid Karzai, yayin da aka dakatar da zirga-zirgar kwashe mutane tare da janyi wa sojojin Amurka. Dangane da bayanin Biden, kusan mutane 6,800 aka kwashe ranar Juma'a game da ɗaruruwan Amurkawa. Kuma a yau mun tattauna shirye-shiryen da ake yi don taimaka wa mutane da su ci gaba da barin Afghanistan bayan sojojinmu sun fice. A gefe guda, harin da Amurka ta kai a daren Juma'a kan wata kungiyar da ke alaka da kungiyar ISIS mai da'awar kafa daular Islama ta yi sanadiyar mutuwar wasu muhimman mambobi na kungiyar biyu, inji ma'aikatar tsaron Amurka a jiya Asabar. Ma'aikatar lafiya ta Japan ta faɗi jiya Asabar cewa mutane biyu da ke cikin shekaru 30 sun mutu kwanaki bayan samun allurar rigakafin coronavirus ta Moderna ta biyu. Jami'ai sun ce an yi musu alluran ne a wata cibiya da aka dakatar da aikinta bayan gano gurɓatattun rigakafin. Ma'aikatar ta ce ana ci gaba da bincike kan musabbabin mutuwar wanda ya fara a farkon watan nan. Gwamnatin Japan da Moderna sun faɗa a baya cewa babu wata matsala da aka gano game da dakatarwar da aka yi wa rigakafin, kuma dakatarwar ta kasance matakin kariya. A India, hukumomi sun ba da rahoton mutane sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 46,700, adadi mafi yawa da aka gani cikin kusan watanni biyu. Hauhawa ta faru bayan wani biki a jihar Kerala ta kudu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in tsaron Iran ya zargi shugaban Amurka Joe Biden jiya Asabar da yin barazana ga Iran ba bisa ka'ida ba, ta hanyar cewa yana iya duba wasu zaɓin idan diplomasiyyar nukiliya da Tehran ta gaza. Muhimmancin amfani da kalmar wasu zaɓi akan Iran ya kai ga yin barazana ga wata ƙasa ba bisa ka'ida ba, da kuma tabbatar da haƙƙin Iran na maida martani akan zaɓin da take da su. Ali Shamkhani, sakataren kwamitin tsaro na Iran, ya faɗa a shafin Twitter. Biden ya faɗa Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett a tattaunawar fadar White House ranar Juma'a cewa yana son yin diplomasiyya da farko don sake ƙoƙarin shiga cikin shirin nukiliyar Iran, amma idan tattaunawar ta gaza zai shirya don juyawa zuwa wasu zaɓin da ba a bayyana ba. Cibiyar da ke kula da guguwa ta Amurka ta faɗi jiya Asabar cewa ana sa ran guguwar Ida za ta ƙara ƙarfi cikin sauri yayin da take ci gaba da matsawa zuwa arewa maso yamma ta gaɓar tekun kudu maso gabashin Mexico. Ta sauka a Cuba ranar Juma'a, kuma tana iya kaiwa jihar Louisiana ta kudancin Amurka a matsayin guguwa ta huɗu a yau Lahadi, a cewar cibiyar. Masu hasashen yanayi na fargabar guguwar na iya samun ƙarfin iska mai tafiyar kilomita 193 a cikin sa'a lokacin da ta sauka a jihar Louisiana. Gwamna Jambel Edward ya ayyana dokar ta ɓaci ga dukkan faɗin jihar Louisiana tare da yin kira ga mazauna yankin da su yi ƙaura.
kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa wannan zaure na VOA inda a yau muke tattaunawa akan Najeriya da kalubalen ƴan aware. Har yanzu muna tare da injiniya Kailani Muhammad.
Yanzu kashe-kashen nan da ake yi wajen mutane 40 aka ce an kama. Mutanen nan da aka kama har yanzu an ce ana bincike. An zo an gaya mana cewa an ga helicopters a Zamfara suna sauka, an ga farare. A can Borno an kama mutanen France har mun yada. To akwai agents wanda suke son su kawo destabilization a Nigeria. Gwamnati ta san su ni abin da yake bani mamaki. A wasu lokuta ana tafiyan kaman aweniya ne. Kuma a gurguje wallahi in mu mutanen Arewa ba mun dawo mun so juna ba. Akwai yanzu yunkuri daga Niger State sun ce suna da Baroport, suna da noman shinkafa, ba abin da Allah ya ba su ba su ma za su balle. Saboda mutanen mu ga almajirai ko ta ina Arewa ba ruwan su. Ina ka duna an fara kashe mutane sai na kafa civilian JTF yanda aka kafa a Borno State. So uku muka tura letters mutumin nan yazo ga yara everybody daga Kano zuwa Niger zuwa Katsina na hada yara sun fi 100,000. Ebul yara wanda suke shiga daji suna kamo bandits yaki. Sai Joseph about last week yake kira yaran mu. Despite that muna aiki da police, muna aiki da ƴan sanda, yaran suna shiga. Da yanzu Kaduna da Zamfara wallahi da an samu sauki. Police ba su da yawa a Nigeria. Haka sojoji, they are not more than 300,000. Ya za su yi a ce ana maganar 220 million yanzu a Nigeria. Za su iya kaddamar da security. Ba zai yiwu ba, dole sai community sun taimaka. Saboda Arewa ne ke mulki, wallahi in muka bari wannan mulkin ya tafi har abun ya koma ga kudu, to mai kuka da kanmu. Sai mun dawo mun gyara mun san Arewa Arewa namu ne. Najeriya din kamar yanda yace Sadauna Allah ya ji kanshi, kakana makaman bidda sun yi mulki mun gani. Muna yara muna daukan tutan salama. Wallahi mutane ne suka gina. Yau fa sun ce ayi international market a makwa. Duk wani bai rabe da yake son ya ci komo ya zo makwa ya zo ya saya. Aka ce ayi wani a Lokoja international market, mu kai awakin mu da komi da abinci, duk wani Ibos wanda suke son su ci wani abu su zo nan Lokoja su zo su saya. Ba abun da Allah bai ba mu Arewa ba. Yanzu mun gode ma Allah, gwamnatin nan 30% da aka bayar na PIB. Yan sau-sau suna ta kuka, yanzu maganar frontiers ne. Duk inda mai yake a Arewa, Bida Basin ne, yanzu an tura wasu yanzu suna Sokoto Basin since last 2 weeks. Suna nan za a fito da mai. Na Bida an samu some percentage aikin da aka yi na survey. To yanzu ana analysis ne. Beno Tro nan Bauchi ba abun da Allah bai ba mu, ga mu da noma, ga ma'adinai, su balle mana su tafi. Gang of din da wayannan gwamnoni suka yi is unconstitutional. Ana fighting shugaban kasa ne. Shi kuma yanda na san shi is honest and sincere, amma makarraban sune matsala. Sune za ku zo ku dada Allah da Annabi ku taya mu. Ni inda na san lokacin da muke ma shugaban kasa campaign for almost 20 something years ya zo ya hau mulki, da na san wayannan kurayen suna nan, da na san an kakkarya su suna asibiti. Wallahi mutumin nan mutumin kirki ne. In yace ayi ba ayi, ga policies da yawa ana fitowa da su ba su yi. Za mu zo mu yi maganar dark forces. Allah ya tsare. Ban gama ba.
Wato
to ra'ayoyin injiniya Kailani Muhammad kenan. Yanzu za mu miƙa na'urar magana ga Commissioner kula da muhimman ayyuka na jihar Kano da ya tattaki tun daga Kano domin zuwa wannan zaure, mai suna Alhaji Muktar Ishaq. Gare ka Commissioner.
To a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Ƴan uwa assalamu alaikum. Nayi matukar farin ciki da samun gayyata zuwa wannan zaure, kuma naji dadi da irin fuskokin da na gani. Wasu nakan ji su a kafafen yaɗa labarai, wasu kuma mun sassadu a harkoki na al'amuran siyasa da na al'amuran rayuwa daban-daban. kuma zamana na karu da ilimi da yawa a wajen masana wanda suke shugabanni na a wannan ɗakin taro. Amma ina son wato dauke mu koma baya a matsayin ƙasar Najeriya da yadda aka gina ta da waɗanda suka gina ta da akan gwadaban da suka gina Najeriya da kuma abubuwan da suke tafiya a halin yanzu. Idan injiniya ya yi magana akan cewa su 'yan ƙabilar Ibo ba su da shugabanci, wannan shine matsalar da ake fuskanta a wannan yanki. Rashin shugabanci, ba wani wanda yake da gashi da suke kallo da zai yi magana su kalle shi a matsayin mutum su saurare shi. Kamar yadda suka faɗa ba za su zo nan ba, suna jin tsoro na abin da zai faru. Sai da ba ma su da cikakken imani, imanin ma ba su da shi. Ba su ma san me addini ba. Mafi yawancin waɗanda suke waɗannan rigingimin, ai in ka ɗaga su ga kalle su masu ɗaukan makamai suna wannan shirman. Ka daga suka kalle za ga jahilai ne mafi yawancinsu, ba abin da suka sani na rayuwa. An gina su akan kawai kiyayya, wani ma bai fito bai taba fitowa daga ƙauyensu ba. Ballantana ya je birnin jihar sa, ballantana ya fito ya tafi wata jiha. Inda za su zo arewacin Najeriya su ga yadda ake yin mu'amala, ina tabbatar maka da tunanin su da zai canja. Injiniya ya sake magana na cewa mu 'yan arewa ba ma san kanmu, ba ma san kanmu, muna da kyashi, muna da bakin ciki, muna da hassada. A yanzu an banda wauta irin ta dan adam da mutumin kudu da mutumin arewa wanda yake cewa Araba Najeriya. Ai rashin hankali ne ake wannan tunani. Idan ka kalle yanayin da muke ciki a yau, me muke nema? Zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali. Abinda kake takama da shi ba shine noma ba? A arewacin Najeriya noman yana zuwa yana yiwuwa. An mai da yara 'yan makaranta da mutane rayuwarsu ta zama kamar ta dabba, ana kama su, ana cinikin dan adam kamar yadda ake cinikin rago ko ake da cinikin kaza ko shinkafa. Ai wannan abin shine almuhim da ya kamata mu mai da hankali. Me yaka kasar ta samu zaman lafiya? Sannan in ma rabuwar za a yi sai a zo a yi maganar raba ƙasa. Ana maganar yadda ƙasar nan take a yanzu da abubuwan da suke faruwa a kudin gashi nan, yadda aka faɗa mutum miliyan 20 nan da suke da arziki a arewacin Najeriya. In ka ce su koma kudin su je su zauna, ƙarya suke, ba su je su zauna a wajen ba. Yadda suke rayuwa a nan ba za su je su rayuwa a can ba. Kuma wallahi idan ka daga masu hankalin su waɗanda suka yi yawo a ƙasar Najeriya, suka san Najeriya, suka san abin da ya faru a baya, kuma suka san abin da yake faruwa a yanzu, in ka ce musu Araba Najeriya, wallahi ba za su yarda Araba Najeriya ba. Kamar yadda Rochas ya faɗa, har misali ya bayar, yana da 'ya'ya sun fi 10,000. 'Ya'yan nan ba 'ya'yansa bane na cikin sa. Ai 'ya'yan marasa gata ne a arewacin Najeriya, a Bauchi, Plateau da Kano da Zaria, ya je gina makaranta, aka ɗauke su, ake biyan kuɗin makarantarsa, ana tallafawa rayuwarsu, suna zama abu, ana son su zama mutane. In yanzu zai zo in Araba Najeriya ya ce in zai shigo arewa ya zo wa'innan makarantar sai ya yanki biza zai zo. Saboda haka ya kamata mu yi karatun tanisu. Wa'innan mutane da suke wannan shirme ba su da tarihin abin da ya faru a lokacin yakin Biafra. Injiniya da ya yi magana, ni ma lokacin ina yaro ban fi shekara 4-5 ɗin ba kamar yadda ya faɗa a lokacin da aka yi. Amma kowa ya san irin bala'in da aka shiga. Ba wannan bai ji jiki ba da mutumin arewa da mutumin kudu. Kowa ya jigata, an yi asarar rayuka, an yi asarar dukiya. Irin wannan halin ake son a sake komawa. Kuma injiniya ya faɗo ya ɗauko magana, sai mun kalli Turawan nan da suke zagaye ƙasar nan ta Najeriya. Wa'annan da yawansu su suke kawo tallafi wajen wa'annan suke nema su raba mana kasar. Saboda me? Saboda buƙatar da suke da ita kawai na abin duniya da abin da za su ɗauka a kasar. Sai da haka duk wannan abu da muke jin haushin kanmu, muke jin haushin 'yan uwanmu, wannan ba shi bane ba. Ha, ko gwamnonin nan da suka je na kudu suka dunkule kansu suka ajiye maganar jam'iyya, ai mu daga arewa ne muka assasa su, muka tura su, suka je su kai wannan. Saboda kana cewa kana kyamatar su, ba za ka yarda su shugabance ka ba. Demokradiyya ake yi. Maganar zonin a ƙasa ba magana ce ta yana cikin tsarin mulkin ƙasa ba, ba magana ce ta yana cikin tsarin mulkin Najeriya ba, magana ce ta hanyoyin da mai dabara da siyasa zai yi ya ci zaɓe. Wace hanya ce mafi sauki a wajensa da zai iya ci zaɓe? An yi, an zaɓi Obasanjo a ƙasar nan ya yi shugaban Najeriya, an zaɓi Ebele Jonathan ya yi shugaban Najeriya, yanzu Buhari yana yi, yana shugaban Najeriya. Dabara ce ta hikima da ya za a yi a kama ƙasar a samu shugabancin. Shi ne kawai, ba wani abin da yake wani ka'ida ko yake cikin tsarin mulki. A tsarin mulkin Najeriya kowa yana da ƴanci, yana da iko. Ko lokacin da muka so Buhari ya dawo, ya zo ya karɓi ƙasar nan ya shugabance ta a demokradiyya, a lokacin da ya zo ya zama shugaban ƙasar nan, ai da ya je takara a APC ba shi kaɗai ya yi takara ba, tare da Rochas Okorochas ɗin nan suka yi takara. Kuma aka kaɗa ƙuri'a
aka zabe shi, kuma Najeriya ce baki ɗaya ta zabe shi, su suna ma ba da kuɗi, shi yace baya da kuɗin da zai bayar, in ma yana da su ba zai bayar ba. Ba demokradiya bace ta kawo shi. So gobe idan wani inyamuri ko wani berebe ya zo ya bi tsari jam'iyyarsa ta je ta tsayar da ƴan takara, jama'a suka zabe shi suka ce zo yayi, aka zo jama'a ƙasa suka kada masa ƙuri'a ya zama me matsala a ciki. Maganar da ake nema an dai ƙasar nan za ta zauna lafiya. Tattalin arzikin ƙasar mai burin ƙasa, a tafi aje ayi noma, yanzu karatun nan faso ake yi, a rukurkusa mu yaran mu su daina zuwa makaranta. Wannan ba shine matsalar da muke fuskanta. So wa'innan abubuwan su kansu a kudin nan abubuwan da suke faruwa, wa'innan yaran da suke riƙe makaman nan sun fafi ƙarfin wa'innan mutanen da suke shugabancin. Ba wani wanda ya isa a wannan yankin ya daga kai ya ce musu kul gobe ba su kawar da shi ba, saboda ba su da doka, ba su da oda. Mukwatan asalin ma mulkin ƙasar nan da aka zo aka same mu, an same mu da tsarin shugabanci, an same mu da tarbiya, an same mu da addini, an same mu da sana'a. Saboda haka dole tsarin mu ya sha bamban da nasu tsarin. Sai da haka ni abin da nake gani, tunanin mu na ƴan Najeriya da masu ilimin mu da malaman mu da ƴan siyasa, mu dawo da hankalin mu kan ya za a yi ƙasar nan ta dawo da zaman lafiya irin na baya. Idan aka samu zaman lafiya, to sannan sai a zo referendum da ake cewa za a yi, in ma hali ya kama. Ai misali kamar yadda aka faɗa, Sudan ma da ka bada misali, ai Sudan ma an yi kashe-kashe kafin ma a raba ƙasar, su ma an yi irin wayannan abubuwan. Amma an ka ɗauki Czechoslovakia, yanzu sun rabu, ko tsinke ko kare ba a kashe ba, zama suka yi a tebur suka raba ƙasar bisa yarjejeniya, wannan ya kama nasa, wannan ya kama nasa. Sai da haka idan aka dawo zaman lafiya, yanzu idan ba zaman lafiya duk me za ka iya yi? Wa'innan ko rigimar Fulani da makiyaya da ake yi, ai da lokacin da ake zaune lafiya, ai cinikin bangi shi ba kaman da ake yi. Ba Fulatani zai zo ya zauna a gona ya zo cirani, dabbobinsa za su yi kashi, wannan kashin zai zama maka taki a gonarka, kai kuma ka je kai noma su kuma samu ciyawa, akwai riba. Kowanne yana samun riba, su sun sana samun abinci, kai kuma kana samun takin da za ka yi noma. Amma daga baya da aka zo aka yi takin zamani, sai zama kashin dabbobin ya zama baya da amfani. Kai manomi baka buƙatar wannan, su kuma Fulanin ba a kawo musu wani abu da zai maye gurbin wancan abin da suke nema ba ciyawar nan. Sai da haka da ake cewa za a yi grazing na noma, duk wa'innan abubuwan akwai ɗin ne? Ai da akwai burtali, yanzu duk babu wa'innan abubuwan. To wa'innan abubuwa idan an sake samun dama, an sake dawowa, akwai abubuwan da suka shafi harkar siyasa da yadda abubuwa ya kamata su kasance.
Da za mu so ya yi kyau, bari mu sake nana ta darasin wannan taro. Najeriya da ƙalubalen ƴan aware, ina ga Fulani ba su ce za su ware ba, ko makiyayan nan. Yana na fahimta, wato ina so a tsaya kan wannan darasi na maganan ƴan Biafra da Oduduwan. Na ga ba ta boyin Oduduwan ba ma, amma yawa yanzu za mu tafi wajen yawa. To za mu je wajen Jojo Monje Daniel, wanda wasu da yawa sun ɗauka ɗan ƙabilar Ibo ne, ma musan Ibon ma sun ɗauka Ibo ne, shi ɗin ma yana ɗaukar kansa Ibo ne wani lokacin dan. Amma kuma mutumin
suna kan iyaka ne da ƙasar Ibo,
kwarai da gaske mutumin jihar Benue ne, mutumin Idoma ne, wanda shi ma in na ganyi magana sai a ce kai kuma ƙasar ku, kai ma ka je Idoma ka san abin da za ka yi. Saboda haka Jojo Monje Daniel, ka ji duk abubuwan da aka faɗa, na san ba za ka rasa abubuwan da za ka ce kan wannan darasin ba.
To na gode. To zan fara daga abin da ji gaba ɗaya da aka faɗa nan. Hausan nawa bike naku ba, so you forgive me. Siyasan matsalan siyasan Najeriya shine manyan Najeriya gaba ɗaya, di malamai, di masu ilimin Najeriya, for instance mutane na gane yanzu haka, di neman kuɗi na ƴan siyasan Najeriya, di malamai dukansu, di malamai addini, amma ba na jama'a ba, shine matsalan Najeriya yanzu haka. Matsalan ya kawo yanzu da ya kawo maganan har wasu maganan rabuwa a Najeriya ɗin nan. In kun duba mutum da ya fara maganan raba mutane a Najeriya ɗin nan, na wani bai jima ba lokacin sojoji ɗan arewa ne, sunansa Gideon Oka, da ya ku na baban gida sai cire wasu bagarin arewa a cikin arewa ya ce su kuma yanzu ba Najeriya ba ne. Abin da ya faru shi ne malamai basa magana, malamai jami'oyi da masu ilimi da ƴan jarida sai ka manta gaba ɗaya. Me ya sa mutumin nan ya magana haka? Sai a je sai a duba sai a ce okay, wannan abun a jara ta lokacin gaba ɗaya amata da ita, sai a zo kowa ya maganarsa daban-daban. Na biyu, in ka duba har yanzu kudun ta fi arewa zaman lafiya har yau har gobe. Kudun daga garin Yarbawa, daga garin Yamire har yau gobe ta fi arewa zaman lafiya. Tun shekaru 30 ko 20 ta wuce ta fi arewa zaman lafiya. Arewa nan tun shekaru 20-30 ba zaman lafiya. Yau ka ji an kashe wannan, an gona coci nan, an gona masallaci nan, Arewa, a Kaduna, a Kado, a Zaria, har a Jos, Arewa, har Gaddafi ya fito sai ce wai Arab kasan Gaddafi, lokacin da yana lafiya before he died, yace Arab Nigeria in ji Gaddafi. Na zo kuma na ji manyan Arewa sun zo nan gaba, mata da maza suna magana, maganar su shine Biafra da Ododuwa. Maganar Biafra din nan gaba da mutum da ya gane ya san siyasa ne.
Da wannan bayanai na George Omonye Daniel, muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai makon gobe za mu tsora idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin ga wanda Awalu Salihu da suka dauki shirin a faifai, sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shiri. Ku huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nigeria, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a kodayaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na Rayuwar Birni, muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam, ko menene sunanka?
Muftar Muktari.
Malam Muktari. To Malam Muktari, kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Okay, daga jihar Kebbi kake? A cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
A birnin Argungu. To gashi nan na ga kaman kana sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati, sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i. Me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillah, bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu. Bakin gwargwaro alhamdulillah, mun gode Allah.
To ganin cewa kana wannan sana'a ta goro, shin baka yi karatu bane na boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba, ko ba haka ba, ban yi ba. Amma arbi na yi bakin gwargwaro dai, na yi kwarai kuwa.
To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki, yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema, suna kuma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya.
To wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi, sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba don ganin cewa kayi wannan sana'a, ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu?
Gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida. Sannan idan a gida ne, kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1,000 a wuni, to nan Allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu 2,000.
To yanzu kaman wannan, yanzu wannan goran naka, wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne?
Gaskiya wannan kallan zai kai naira 700,000 zuwa 10,000.
To a rana kuma kana samun kaman a ce nawa?
To wani lokaci kana ka samu 6,000, 7,000, 8,000 duk kana samu a wuni daya. Wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din.
To birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani. In na kai maganan wahalan sha'ani, wahala ne, yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama. Kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja?
Ina zama a cikin area a Sokoro, wajen AIT Junction. Ina cikin wannan line.
To kaman kana haya ne ko ku kana zama ne a wani gidan wani dan uwa?
Yawa, gaskiya ba haya nake yi ba, ina tare da wasu mutanen mu ne, albarkacin su ne nake samu ma ina zauna a wurin.
To kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida Argungu?
Na kawo misali, irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan da sai in koma gida
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya
to a gaida Malam Sale wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku.